A shirinmu na mata a wannan mako mun samu bakoncin wata matashiya yar asalin jihar Borno ta kuma ba mu labarin ta.
Bakoncin wa muka samu a dandalin namu?
To sunana Fatima Gambo Abubakar.
To malama Fatima, ba mu labarin ki a takaice.
To labari na dai ni an haife ni a Maiduguri, kuma nayi primary school a Maiduguri, nayi secondary a can, nayi diploma a can.
Me aka karanta a diploma?
Na karanta mass comm ne.
Mass comm, me yasa ke karanta mass comm?
Eto ni tun ina yarinya ina sha'awar irin harkar gidan TV da sauransu. Ina yawan kallon talabijin gaskiya tun ina yarinya. Shi yasa abin da ya bani sha'awa kenan. Ko zan iya bada gudunmawa irin wayannan bangaren?
To da aka fara karatun na jarida, zo miki da sauki yanda kike tunani?
Eto gaskiya kalubalen da na fuskanta basu wuce ni mahaifiyata ta rasu na taso a Mareci, wanda inda aka rike ni aka kuma ɗauko ni daga da an fara riko na a Cameroon, aka kuma maida ni Nigeria. So anan dai na samu tsekon karatun da sauransu daga kuma Maiduguri, sai aka kuma dawo da ni Kano dai. Amma a hakan dai ban haƙura ba, na ci gaba da karatu saboda in cimma abin da nake so.
To da kin ce kin je Cameroon, da kika je Cameroon an taba boko a Cameroon ne?
Ana yi, amma su kin san da Faransanci suke yi. To kawai shi yasa tun da na san dai ba zama na zo yi dindindin ba, sai ban sa niyyar in ci gaba da karatun a can.
Da kika je Cameroon kin
dakatar da karatun? Na dakatar da karatun.
A wace shekara kika gama karatu?
Na gama karatu na diploma, na gama shi na ga wajen 2010.
Lokacin ba a fara rikicin bai kankama ba ko?
Gaskiya ko an fara dai irin lokacin suna rigingiminsu a junansu ne, ba sa taɓa fararen hula.
To a lokacin kukan fuskanci tsoro ko fargaba?
Akwai fargaba, saboda za ki ga da lokacin da suka zo suka fara taɓa fararen hula, kuna tafiya da mutum haka a hanya a harbe shi kamar maza haka. To an fi harbe su, to kin ga dole akwai fargaba a matsayin ki na mace mai rauni.
An tauki ka ke a karanta, ki taba fuskantar yar barazana watakila ya kan hanyar dawa daga makaranta ko zuwa?
Ni ban taba fuskanta ba, amma wata rana kamar mun je gidan suna ne haka muna dawowa, muka ga ana guje-guje mata, ashe wai su yaran ne suka biyo su. Da muka shiga wani kwana kuma lungu haka, kawai sai muka gansu a gabanmu da bindigu sun nannaɗe ƙafafuwan wandunansu da jini ma a jikinsu. To anan gaskiya na ji tsoro sosai, har jikina na ji ya fara rawa, har na sallama ma irin sai waɗanda suke kusa da ni suke taɓa ni in daina kallonsu. Na ji tsoro kamar in shiga wani gida haka dai, sai suka zo suka wuce mu ma muka wuce.
To me da dake Kano?
To kamar yadda na gaya miki, Maraici na ruko na hannu-hannu, shi ya dawo da ni Kano, na dawo hannun kanwar mahaifiyata a nan garin, kuma nake ci gaba da rayuwa a halin yanzu.
To ina labarin aiki?
To aiki gashi nan muna taɓawa yanzu. Da farko na yi aiki da gidan rediyo Dandal Kura International, wanda da muna ƙarƙashin Freedom Radio ne. Branch din yanzu aka maida shi, suka yi branch na kansu a Maiduguri.
Me ya hana ki komawa?
Na koma na yi aiki da su tsawon wata shida. To kawai na ga ni aikin ne da muna nan ya fi min daɗi. Da muka koma can kuma sai na ga aikin baya min daɗi, na sake dawowa Kano, sai su kuma Freedom suka sake ɗauka na.
Me burinki a wannan harka ta jarida?
Buri na dai bai wuce mu ci gaba da bada gudunmawa da sauran 'yan jaridu ba, kamar yadda muke yi, mu ci gaba da wayarwa da mutane kai. Tunda wannan harka ce ta wanda ake zuwan dai kafafun yaɗa labarai, musamman gidajen rediyo, mutane sun samu ci gaba da wayar musu da kai. To a ci gaba da wannan abun kuma mu dage.
Fa madalla Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.